إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير الصبر hudu ga watan Jumadal Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da 19 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 86 cikin jarangiyar darussa daga littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah a wannan littafi yana karantar da mu ne ka'idoji wanda suka shafi yadda ya kamata a fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, musamman waɗanda suke da alaka da ahadisu sifat al-khabariyya. Allah ya saka mishi alkhairi. To kuma al'adarsa yakan saki layi yayi istitradi ya koro maganganu akan mas'aloli daban-daban. To anan ne yake ta mana dabdala akan maganganu da yake daukowa daga littafin Ar-Risalatul-Qushayriyya ta Abu al-Qasim al-Qushayri. Yayin maganganu masu tsayi akan kida da waƙe-waƙe da yadda sufaye suka maida shi addini, da yadda har suka zake suka ce ai ya mafi karatun Al-Qur'ani, da sauran maganganu masu matukar haɗin. Sai ya ci gaba da magana yanzu kuma akan al-jama'a, yadda wato su dai har ila yau sufaye din suke kallon dabi'a ta kyau, kyan halitta, kyan sutura, kyan waje, da yadda suke guluwi wajen sakin mazukatansu nuna ma ababe masu kyau kauna, ba tare da kula da ka'idojin da shari'a ta gindaya wajen haka ba. Za mu tashi a inda mallam yake cewa wa aslu hadha kullihi al'adlu bitaswiya bainal mutamathilaini, fa inna Allah ta'ala yaqulu wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa qad basatana al-qawla fi dhalika wa bayyana anna al-'adla jima'a ad-dini wal haqqi wal khairi kullihi fi ghairi mawdi'in. Ibn Taymiyyah yana ci gaba da magana akan cewa ana samun nasoshi su zo, wato mas'ala guda daya wasu nasoshi su zo ya zama sashen waɗannan nasoshin suna nuna yabo akan mas'alar, wani sashi kuma suna nuna zargi, ko a ce wani sashi na nasoshin suna nuna halasci, wani kuma sashin suna nuna haramci. Shine yake magana akai cewa wa aslu hadha kullihi al-adlu bitaswiyati bainal mutamathilin. Asalin yadda ake tarjihi tsakankanin ire-iren waɗannan nasoshi shine a zama ya zama an yi adalci, an samu adalci da daidaito tsakanin abubuwa biyu masu kama da juna. Fa inna Allah ta'ala yaqulu, domin Allah yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati, hakika mun aiko manzanninmu bil bayyinati da maganganu na dalla dalla, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana, kuma muka sauka musu da littafi da kuma ma'auni liyaquma an-nasu bil qist, dan mutane su tsayu akan daidaituwa, akan daidai da adalci. Wannan aya tana nuni zuwa ga ka'idar kamar yadda ya ambata cewa tsayuwa akan gaskiya da adalci da bin abinda Allah ya saukar shine daidai. Yace wa qad basatana al-qawla, hakika mun yi tattauna dalla dalla akan wannan magana, fi zalika game da wannan mas'ala, wa bayyana mun bayyana cewa annal adla shi adalci, jima'a ad-din shi yake wato ginshikin addini ne, wal haqqi kuma shi ginshiki ne ga gaskiya, wal khairi kuma ginshiki ne na samun alkhairi. Kullihi duk wannan mun tattauna shi, fi ghairi mawdhi'in a wurare daban-daban a cikin littafan shi daban-daban, kamar majmu'atu kutub wa rasail a cikin mujalladi na 22 da wani waje a mujalladi na 10 na 28 da majmu'ul fatawa ita ma a mujalladi na 22 da cikin littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya. Duka Ibn Taymiyyah ya tattauna akan wannan mas'ala da bayani akan fa'idojin da ke cikin wannan aya. Malam yace wal adlul haqiqiyyu qad yakunu muta'azzaran adalci na keke da keke, a ce an yi adalci 100 bisa 100, dan adam ya iya yin adalci a wajen aikinsa ko maganarsa ko fahimtarsa game da nassoshi, ya zama wannan adalcin ya cika cif 100 bisa 100, ya ce kare ku nu muta'azzara. Wannan yana da matukar wahala, yana da ta'aziri, yana da wahala, ba zai samu ba. Imma ilmu, imma amalu, ko dai aikata adalci ko wato samuwar aikata adalci, wa immal amalu bihi, ko kuma gudanar da shi. A san meye ma tukunna adalci kaza shi ne adalci 100 bisa 100, ballantana kuma a ce za a aikata shi, ya ce to wannan abu ne mai matuƙar wahala, sai dai a yi abin da ya sawwaka, ya zama an rinjayi janibin adalci, an rinjaye zuwa ga janibin adalci. Lakin tamathula min kulli wajihin ghairu mumkinin aw ghairu ma'lumin. Sannan kuma samun wasu abubuwa guda biyu, a ce keke da keke sun yi kama da juna ta kowace fuska, ghairu mumkin, babu wannan abu, aw ghairu ma'lumin, ko kuma ba a san shi ba. A samu wasu mutane guda biyu ko wasu abubuwa guda biyu wanda za a ce irinsa ɗaya keke da keke 100 bisa 100, ko da tagwaye ne waɗannan mutanen, ko da yaya suke, sai ya zama akwai wani abu da ya bambanta su. Allah bai wasu abubuwa su zama iri ɗaya keke da keke, keke da keke ba. Cikin hikimarsa zai sanya wata wato gaba ko wani yanayi ko wani abu da zai bambanta tsakanin kaza da kaza. To kaga dama ana magana akan a samu wasu mas'aloli ne, hadisai su yi kikikaka a kansu, nassoshi su yi wato daidai wa daidai tsakanin halastawa da haramtawa, ya ce to babu wannan, babu wannan, sai dai a ƙwaƙwalwar wani yana iya fitowa a haka, amma asalin hakikanin al'amari babu irin wannan abun. Ko kuma a ce har yanzu ba a samu misali da za a buga a aikace na samuwar irin wannan ba. فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه. دونك ا لوكacin abin da yake wajibi akan mutun yayi shine yayi abin da yake yafi kama da adalci kuma yafi kusa da adalci. وهي الطريقه المثلى, tace dariqa, tace tafarki madidici, wato kabo fadan magana, kabo yin hukunci, kazo yin kwatance tsakankan abubuwa guda biyu, to kai kokari kai abin da zai zama yayi kusa sosai da adalci, yayi kama da adalci, iyakar kama. Amma samuwar adalci 100 bisa 100 a cikin maganganu da ayyukan bil adama, to wannan abu ne mai matukar wahala, abin da yake cewa kenan. Dan haka sai dai mutum ya kwatanta, yayi iya abin da zai iya, zai kawo maka hujja akan haka. Sai ce qala wa qala subhanahu, Allah ya ce wa awful kayla wal mizana bil qist, ku cika ma'auni da sikeli bil qisti, ma'ana bil i'tidali, daidai wa daidai, inda al akhdhi wal ata, inda zaka bayar ko inda zaka karba, inda zaka siya ko inda zaka siyar, yi kokari kai adalci, iyakar adalci. Sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha, amma ba ma daura ma wani mutum daga cikin bayin mu illa wusaha, sai abin da zai iya. الامام القرطبي عليه دين سيك يقول هذه الاوامر انما هي فيما يقع تحت قدره البشر من التحفظ والتحذر. wannan gaba tana nuna cewa wannan umarnin da akai an yi shi ne a bisa daidai abin da zai iya yuwa bisa karfin wato kiyayewa da taka tsantsan wanda dan adam zai yi. domin yanzu in aka auna kaza aka ce wannan tiya daya ce, ga wata tiyar, shin muna da yakini akan cewa kwayan masaran yawan sa daya? Ba mu da shi, kawai dai sun dai cika wannan ma'aunin. Hakan aka daura wani abu akan sikeli, shin muna da yakini akan cewa wannan nauyin da wancan da aka cire keke da keke dai suke? Ba mu da wannan yakini, amma dai an yi abin da ake ganin ya kusanci adalci. Da haka duka mun sani cewa zaka iya siyo buhu ka auna kaga tiya 39, wana auna a ga 41, ba a jin damuwa, an san cewa ya kusanci abin da ake ce ma buhu, ya kai ko ya gaza. Ko mun gane wani lokacin ka daga kwalbar abin nan, abin sha din nan minerals, kai da kanka za ka ga wata tafi wata cika, wata bu wata cika to kaga ai kusa kenan da adalci ba wai adalci keke da keke ba idan ka samu wata riga ta burge ka kai mutane ka ce yi min irin wannan rigar idan yayi kai da kanka halar za ka ga waje da suka samu bambanci amma kuma ka yi da cewa irin ta ne wato ta yi kusa da irin ta iyakar iyawarsa ko mun gane shine ma'anan abinda yake cewa ayi adalci a kusanci adalci kenan to haka misali a wajen rabon kwana ga mai iyali sai da guda shin ai ba wanda zai iya ce to yana kirga yadda ake wata kila mu ce timing din wasan kwallo ko nawa ne minti da ake buga wasan kwallo minti 45.5 ko to shin haka kake timing cewa to yanzu nayi awa 12 a nan gidan shikenan dole in fita in ji can dakin shi ma ne awa 12 ba wanda yake wannan lissafin sai dai kawai ya san mafi rinjayen awoyin dare ina waje kaza to nasi ne mafi rinjayen dare kaza ina wuri kaza to na wancan ne kuma kaga kusa da adalci mutum yake amma irin wannan adalci irin na Allah to bai yiwa ga dan adam wannan aya tana zama dalili akan haka cewa dan adam Allah da ya umurce shi cewa kai adalci a wajen ma'auni sai ya ce ba za mu daura maka ba sai abinda zaka iya to daga nan ne malamai suka kawo ka'idoji cewa a kalli dama asali game da abubuwa akwai abubuwan da kawai ana kallon su ne akan asali ba sai an yi tanazzu'i ba domin zai zama shigege idan da wani zai ce shi yanzu sai an tabbatar mai da cewa wannan dawar buhunta dole kwaya kaza ne nawa ne kwaye da ya kamata zama zai zama akwai tanazzu'i akwai rashin kan gado duk abin da ka gani zaka dauke shi a bisa zahirin abin da yake ne an auna tiya to tiya ce haka in ka je kasuwa misali ka tarar da nama yankakke a teburin masu sai da nama musulmi ba ruwanka da tambaya cewa waye wanda yanka wannan nama waye yanka dabban nan ka ji cewa dan izala ne ko ba dan izala ba misali ko dan kungiyar ku ne ko ba dan ba ruwanka kawai wannan naman to musulmi ne suka yanka shi ko kuma ka je gidan wani zaka ci abinci ya kawo maka nama ka fara tsananta to wannan naman da faffan naman nan to yanzu waye yanka yankan namiji ne ko na mace ne a kasuwa aka yanka ko a gidan shi yanka ba wanda zai wannan tunanin ma'ana za ka yi hukunci da abin da yake shi ne zahiri ina fata mun gane wannan har sai wani abu aka san zahiri idan ya bayyana ma'ana wanda yake da tiya idan ya bayyana cewa ya lotsa kasanta da ya daga kaga ya lotsa kasanta ko irin da suke ma suke coge su masu awo ko masu an auna abubuwa in ka gane an yi coge to nan ne za ka yi magana amma in ba haka ba babu za ka ɗauka a bisa zahiri مالن يتغبر تشوا وعلى هذا فالحق الموجود هو الثابت الذي يقابله المنفي ذاك الحق الموجود غسكيا ابن ده yake gaskiya wanda yake samamme huwa thabit shine wanda yake da tabbas alladhi yuqabiluhu almanfiy wanda yake kishiyantan abin da babu shi wal haqqul maqsud gaskiya wanda ake nufata wa huwa almamuru bihi shine abinda aka umurce ka da shi almahbub abinda shari'a take so ka aikata alladhi yuqabiluhu almanhiyu anhu wanda abokin muqabalantarsa wato kishiyarsa shine almanhiyu anhu abinda shari'a ta hane ka almabghudu abinda shari'a take ki yace wadannan abubuwan salasatu aqsami kala uku ne ga su kamar haka na daya fa innaha fil haqqil maqsud ta fuskar gaskiya abinda yake daidai wanda ake nufata shi abinda shari'a take so ka nufata ka aikata imma amrun tarajjahat almaslahatu almahwatu fi zaka ga abinda aka ce ka aikata din wani abu ne wanda almaslaha abu mai kyau almahbuba abinda yake abin so tarajjahat shi yafi yawa a cikin shi fihi a cikin sa wa hadha yu'maru bi shari'a tana umarni da duk abin da maslaha shi ta rinjayi rashin maslaha shi wa imma amrun ko kuma yawan da zama wani abu ne wanda tarajjaha fihi almafsadatu almakruha wato barnar shi abin ki ta rinjayi alherin sa abin so fa hadha yunha anhu wannan sai a hana ka kamar yadda a dalilin haka aka hana giya tarajja qur'ani ya ambaci cewa akwai amfani game da ita kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas kaga al ismul kabir shine al-mafsada allati tarajjahat ala al-manfa'a daka aka haramta to sai ce wa imma amrun na uku shi kuma shine abunda istawa fihi hadha wa hadha ya zama da maslaha da mafsada sun yi kikikaka game da al'amarin sa fa hadha la yumaru bihi wa la yunha anhu irin wannan ba a umarni da shi ba kuma a hanawa wannan shine ra'ayin wasu malamai akwai malaman da suke ganin idan maslaha da mafsada suka yi kikikaka to ana gabatar da mafsada shine wato abin nan daru mafasid muqaddamun ala jarbil masalih kamar da wasu malaman suke ambata amma shi malai ya karkata zuwa ga cewa abin da ya zama alherin sa da rashin alherin sa sun yi daidai wa daida to zaka ga shari'a za ta kauda kai daga barin sa galibi a cikin al'adun mutane da ayyukan su da rayuwar su suna fadawa cikin irin wannan yanayi fa hadha la yu'maru bihi wa la yunha an ba a cewa kai kuma ba a hana ka wala yatarajjahu fihi al-hubb wala yatarajjahu fihi al-bughd son abun baya rinjaya haka nan kin shi ma baya rinjaya bal yakunu afwan zai zama abu wanda shari'a ta yi afuwa akai bata yi magana akan shi wa ma duna hadha to abin da ke kasa da wannan in kana mithlu hadha mawjuda in zai yi akwai abin da ke kasa da haka kasa da abin da mafsada da maslaha suka yi daidai wa daida inda gaske akwai shi fa innan nas yatanaza'una fi wujudihi don malamai suna sabani suna jayayya akan shin akwai abin da ke kasa da wannan matakin fa kila wasu suka ce huwa mawjudun i akwai wa kila wasu suka ce bal huwa yuqaddaru fil fi'li la wujuda lahu suka ce ana dai kwatanta shi a cikin aiki amma babu shi a aikace bal la budda min ar-rujhan suka ce babu makawa dole a samu dalili da zai nuna cewa alheri yarin jayi sharri ko sharri abu yarin jayi alkhairin sa kama kila mithlu zalika fi takafu'ul adilla kamar da suka faɗa haka kamar da takafu'ul adilla da suke faɗa a cikin ilimi na ainihin wato ilmul kalam wato su samu dalilai waɗanda suke kikikaka malamai mu hakikai suka ce babu wannan sai dai in a kwakwalan ku ne ya zama haka ana iya samun a wajen wani ɗaiɗaiwan mutum a wajen wani fardi shi ya kasa gane abu amma lallai in aka samu wanda ya san abin da yake yi zai gane babu wani abu da za a ce wai dalili sun zo akan halasti da haramcinsa an rasa wanda za a karkata amma wani mutum ɗaya yana iya zama shi iya ilimin shi kusurin ilimin shi sai ya tike haka kamar da misali za ka ga in aka ba ka wata wani mai aiki ce mashi problem na mathematics sai wani yayi ya kasa fitar da shi saboda iya ilimin shi kenan amma ana zuwa gun wanda ya wuce wannan matakin a ilimi na mathematics sai kawai ya targe ta nan da nan ya ce ai ga ansa ko to kaga a gun wancan an samu wannan takaful adilla din to haka yake a fiqh za a iya samun wani abu kai a matsayin ka na mujtahidi ko muqallidi ko kuma dalibin ilimi ka kasa gane ina ka karkata ina ne baka karkata ba amma su malamai na gaskiya za su zo zuwa ga su abin nan su gane me yake ne وعلى هذا فالامر الذي ترجحت فيه المصلحه وامر به غلب فيه جانب المحبه قرقشن haka yace فالامر abinda ya zama alladhi tarajjahat fihi almaslaha wanda alkhairin shirin jaya wa umira bihi kuma aka umarci bawa ya aikata shi galaba fihi janibul mahabba sai kaga bangaren kauna yarin jaya akan shi ma annal ladhi fihi almafsada yayin da shi kuma wanda akwai barna a cikin shi mubghadun ana kin shi lakinnahu muradu amma kuma zuciya na nufata sa fa huwa muradun baghid lakinnahu muradun amma kuma Allah ya kaddara faruwarsa ya zartar da faruwarsa a matsayin irada kauniya fa huwa muradun baghid to Allah ya zartar da yuwa faruwarsa amma kuma baghidun Allah bai san shi bai san abu wato wani abu wanda yake a bisa irada ta ainihin wato ta kaddara Allah ya zartar da faruwar shi amma irada ta shari'a Allah ya hana faruwar sa dan haka abin zai faru saboda zartawar sannan kuma Allah zai ki abin saboda a shari'ar sa baya su wal amru alladhi tarajjaha fihi janibul maslaha mahbubun abinda kuma bangaren maslaha ta rinjaye akan shi abu ne abin so lakinnahu muradut tarki mahbubun sai dai kuma muradut tarki an wato kaddara Allah ya kaddara abassa ba a aikata ba mahbubun, amma kuma Allah yana son aikata. Akwai abin da shari'a tana son shi a cikin shari'a, amma kuma a cikin kaddara Allah, Allah bai zartar da wani ya aikata abun ba. Ta haka Allah yana son a yi abun, amma kuma kaddararsa ta kauniya bata bada damar a yi ba. Ta haka sai mutum ya zama bai yi ba. Wancan kuma kaddara kauniya ta bada dama a yi, amma kaddara tashri'iyya bata bada dama ba. Sai zama kaddara ta kaun ita ke da galaba har kullum, domin ita ce asalin muradin Allah na kasancewar shi mai juya komai. Amma a shari'a fa Allah ya zaɓi abubuwan da yake so a yi, ya ce a yi. To ana iya samun abu ya zama wato muradun bil qadri al kauni wa baghidun bil qadri at tashri'i, ko a same shi ya zama matrukun bil qadri al kauni wa mahbubun bil qadri at tashri'i. Ina fata mun gane. Fa huwa mahbubun fi nafsi, Allah yana son abu, lakin limulazamatihi lima huwa baghidun, amma saboda ya saje da wani abu wanda ake ki, wajaba an yura da tarkuhu taba'an likarahatin lazim, to ya zama wajibi a nufaci barin sa saboda wannan karaha. Fa innahu bighaddil lazimi wa nafil manfiyi almalzum, domin shi bighaddil lazim yana ainihin wato kasancewa da kau da kai daga lazimin sa, wa nafil manfi da kore abin da yake korarre almalzum, wanda yake abin lazimtawa. Ma'ana ayyukan suna komawa zuwa ga ka'idar da ya nuna mana. Shari'a ta ce a yi kaza, ta ce kuma a bar kaza. Waɗannan cewa da aka yi a yi da cewa da aka yi a bari suna gudana ne ƙarƙashin ƙaddara ta tashri'iyya, ta bayar da umarni da hani, wanda a kanta ne za a yi wa mutane hisabi ranar alkiyama. Sannan kuma ƙaddara Allah ta zartar da faruwan kaza, ta zartar da rashin faruwan kaza, wannan ya shafi janibin ƙaddara Allah ne, ba da shi ake yin shari'a ba, ba kuma da shi mutane suke kafa wa kansu uzuri ko su lazimta wa kansu. Falhasilu annal murada iradatun jazimatun huwa ahadul amraini, yace a takaice abinda za a ce almurad, abinda Allah ya nufata, iradatun jazima, nufata wanda yake an riga an zartar, huwa ahadul amrain, ɗayan abu biyu ne, immal fi'l, ko dai aikata abun, wa immat tarku, ko kuma barinsa. Wal awwalu, na farkon shine aikata aiki kenan, huwa al-ma'muru bihi, shine abinda aka yi umarni an nufaci ka aikata shi. Wasani na biyu at-tarku kenan, huwa al-manhiyu anhu, shine abinda aka hana aikatawa. Lakin ma hadha, yace amma duk da haka, faqad yashtamilu al-maf'ulu ala baghidin muhtamil, abinda aka yi umarnin ta yi a cikin shi akwai wani abu da ake kyama mai yuwar faruwa. Wa yashtamilu al-matruku ala habibin marfudin, ta yi kuma abinda aka ce a bari akwai wani abun so a cikin shi wanda aka yi watsi da shi. Fa hadha aslun nati'un, wannan ka'ida ce mai amfani, cewa abinda aka ce a aikata ta yi a cikin shi akwai wani abu da rai baya so, ko shari'a bata so a yi shi ta haka ba. Abinda aka yi umarni da a bari akwai wani abu da ake so a cikin sa, amma aka ce a bari saboda maslaha da ta yi rinjaye. Fa hadha fil fi'l al wahid, wannan game da aiki kenan guda daya. Wa amma al fa'il al wahid, shi ko mutumin da zai yi aikin, alladhi ya'malu al hasanata was sayyi'ata ma'a, mutumin da ke aikata kyakkyawan aiki da kuma mummuna a gaba ɗayan su ko tarayyar su, kamar yadda Allah yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim. Akwai mutane wanda suke sun yi itirafi da zunubansu, sun ce sun nemi tuba a gurin Allah, cewa Allah mun yi zunubi kaza, mun yi zunubi kaza, khalatu amalan salihan wa akhara sayya, sun cakuɗa aiki nagari da kuma wani aiki wanda yake mummuna. Allah ka gafarta mana gaba ki daya. Allah ya ce asa Allahu an yatuba alaihim, Allah ya ga damar ya gafarta musu, lalle Allah zai gafarta musu tunda sun yi tuba, sun yadda sun yi zunubi, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne. To irin waɗannan mutanen, wa huwa wa in kana tafriqu bainahuma mumkin, ko da yake rarrabe tsakankanin ayyukan shi masu kyau da mummuna abu ne mai yuwa lakinnahu huwa ya'maluha jami'an sai dai yana yin ayyukan duka aw yatrukuha jami'an ko kuma yana barin su gaba daya likauni mahabbatihi li ahdihima mustalzima li mahabbatihi lil ukhra domin yana san daya irin san da ya lazimta mushi san daya wa bughdahu li ahdihima mustalziman li bughdihi lil ukhra kin da yake ma dayan ya lazimta kin da yake ma dayan fasara la yu'maru illa bil hasani min al fi'lain sai zama ba umurcin shi sai da yazo da aiki mai kyau a cikin guda biyu wala yunha illa an sayyi'i minhuma ba za a hana shi ba sai abin da yake mafi muni a cikin su wa illa zima tarkul hasanati la yanbaghi an ya'murahu fi misli hadha bil hasanati al marjuha koda ko a dalilin hana shi wannan aikin za a hana shi yin daya to ba bai dace a ce yayi aiki mai kyau wanda ba shi aka karkata zuwa gare shi fa innahu yakunu amran bis sayyi'a sai zama amurci shi da mummuna abu ce ma'ana idan mutum yaje garin yin wani aikin akwai aikin da zai na alkhairi amma a cikin aikin na alkhairi garin yin shi kuma zai yi wani mummuna aiki ma'ana garin yin tilawa ta alqur'ani zai je kuma zai yi riya misali to annan yayi kokari ya fara barin riyan kar a ce a kaje kai karatun babu komai kai ya dauka bari yayi karatun yayi riyar babu komai a garin yin aikin alkhairi na karatun alqur'ani yanzu yayi riya ko garin yin sadaka ko garin zuwa jihadi ya je yayi gululi kaga shine lazumin aikata alkhairin ya kai shi ga aikata wani mummunan abu ko to irin wannan shine yake cewa abin da ya kamata a umurce shi anan a umurce shi da yin abu mafi kyau a cikin guda biyu a hana shi yin abu mafi muni a cikin guda biyu koda ku garin hana shi din da umurta shi za a hana shi yin abu mai kyau gaba daya domin kada a umurce shi da yin abu mai kyau wanda a cikin shi akwai mummuna fa innahu yakunu amran bisayya garin haka za a umurce shi da abu mummuna wala yanhahu anis sayyi'atil marjuha kar a hana shi yin السيء المرجوها دن زي جي الراجحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة زي جي أبهنا شيء الحسنة الراجحة كن وهذا المعين يؤين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوها يتشي وانا شيء أبن ذي تي مكيشي أكن ين أبو ميكو وانا أكركت إزوا غريشي دبرن أبو ممونا وانا بأكركت إزوا غريشي كما يدي دي مكو قوتن تا mutum ne yana yin wani aiki mai kyau amma yana cakuɗa shi da mummuna ko yana yin wani aiki mummuna a ciki kuma yana cakuɗawa da wani aiki mai kyau to abinda za a umurce shi shine ya bar mummunan yayi mai kyau can ma ai hanin shi daga mummuna a ce ya aikata mai kyau wa haba aslun azimun tadkhulu fihi umurun azima yace wannan al'amar wannan ka'ida ka'ida ce mai girma wanda al'amura manya na addini suna shiga ciki مثل الطاعة لأئمة الزول وهذا يبقى مثالي وانا يفتو مكا دا كومي فيه مثال طاعة غشوا غبني وانا سكي الظالمي وترك الخروج عليهم دبرن يم فتو نا فتو دسو وغير ذلك من المسائل الشرعية نصورا كاي رجينا شرائع رائع رائع وانا إذن أئمة الزول شوا غبني وانا سكي الظالمي شريعة تاي أمرني دا أي طاعة غريسو أي حقوري دا تسوتر وسو a kauda kai daga zaluncin su a nemi abinda suka kwace a nema a wurin Allah su a ba su nasu haƙƙin abubuwa da yanda aka kamar shari'a bata kyauta ma talaka ba talaka yana jin zafin waɗannan hadisan kuma hadisai ne sun fi guda 100 jama'a wanda suka zo da waɗannan qawaidu din ka'idoji game da bin a'immatul jur da haƙuri da zaluncin su da kauda kai akan haka da rashin yi musu mummunan addu'a da sauran da abubuwan da aka ambata kwanakin baya nayi wani bahasi wanda na tattara ina jin sai na samu guda 104 guda 104 hadisai wanda suka zo akan waɗannan wannan qawaid din wanda ta nan insha Allah idan munasaba ta kama a wani karatu zamu ishara zuwa ga wasu daga cikin su waɗannan irin hadisan da suka ce kada ai fito na fito da shugabanni azzalimai da suka ce ayi hakuri da zaluncin su me yasa aka ce haka saboda in ka je za kai fito na fito da su al'amru bil ma'ruf ne fito na fito da su to kaga kyakkyawan abu ne amma garin yin shi to kuma zaka kawo barna da tafi wanda ake ciki kaga shine zaka je garin aikata alhasana ka cakuɗa ta da as-sayyi'a, to dan haka sai shari'a ta ce a abari kar a aikata, saboda akwai mafasidi da yawa dake cikin fito na fito da shugabanni azalibai, mafasidin suna da yawa. A na kan gaban su shine zubar da jini, wanda kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna hadarin dake cikin zubar da jinin mutumin da bai je bai gani ba. Allah subhanahu wataala a wurin shiga ra'arusa Ka'aba da azubar da jinin musulmi, wanda jinin nan an zubar da shi ba bisa haƙƙi ba, sawabin kashe shi akai ko kuma ji masa rauni, ba ƙaramin bala'i bane da ta'annuti. Haka nan akwai kuma rusa aminci da ake ciki, tadyi'ul amn, amincin da ake rayuwa a cikin shi za a rusa shi da babu shi. Wurin da muke rayuwa wannan zamanin muna ganin haka aikace yanzu a ƙasar Maiduguri da sauran wuraren da bala'o'in nan suka yawaita, Allah ubangiji ka yayi mana su. Mutane ba su da aminci akan abin da suke, hatta su masu da'awar suna yin jihadin canake da suna zuwa masallatai su yi wa'azi, su je garuruwa su yi laccoci, yanzu ko sai dai su ɓuya a daji. Kaga ba su da aminci game da rayuwarsu, sun sa mutane a cikin rashin aminci da rashin kwanciyar hankali. Akwai lokacin da aka hana salloli, aka hana zuwa masallatai, jam'i da juma'a da tahajjudi da tafsiri da komai, aka akwai yanda ma aka kashe hatta network na garin Maiduguri, an taɓa kashe shi fiye da shekara guda babu network na MTN ko Glo ko wane ne. Duk waɗannan bala'o'in a cikinsa ake. Me ya jawo wannan? Shi ne wannan al-khuruju alal a'imma. Sannan akwai kuma muda'afatul fasad, ninninka ɓarnar da ake ciki. Idan da ɓarnar da ake ciki kawai ita ce ana zargin shugabanni suna satan kuɗin gwamnati, ana zargin su suna babake ne, ana zargin su da al'akara, ana zargin su da ba sa shari'a Allah, ana zargin su da suna magudin zabi. To yanzu kuma abin ya nunnunku zuwa ga haka. Yanzu kuma har da zargi akan suna cinye kuɗin tsaron shi ma kanshi. Me ya jawo wannan? Shi ne samuwar matsalar tsaro ta jawo wannan. Ita ta jawo ga haka. Ana zargin an kawo ƙungiyoyi da me ake ce musu NGOs ga fasadi da yin nunkuna, zinace-zinace da fyaɗe da haihuwar ‘ya’ya a wajen aure da tadyi'il a'ilat. Yanzu family da dama ba su da matsuguni, babu uba da uwa da ‘ya’ya a wuri guda, kamar yadda aka sani traditionally ba za su musu tarbiyya su zama mutane. ‘Ya’yan kawai suna cikin abin nan ne, wuraren da ake ce musu IDP camps, suna ko sun shiga duniya. Da haka bayan wasu shekaru al'umma ta ƙara biyan farashin wannan matsalolin, samar da mutane marasa tunani, marasa tarbiyya, marasa tausayi, wanda ba su san mutuncin kowa ba, saboda kowa bai musu mutunci ba. Kaga fasadi ya nunnunku. Sannan ga kuma ihdasu shagab, wato samar da abin nan tada zaune tsaye. Yanzu in muka lura jama'a, yanzu wannan kidnapping din ai da a can yankin kawai yake, kuma da sojoji ake kamawa ko turawa ko jami'an lafiya ko kuma wanda ake ganin suna da kuɗi za su bayar. Yanzu ko kowa kamawa ake, kuma a ko'ina a kowane yanki an samu wasu lalatattu su ma sun fahimci wannan yanzu sana'a ce mai kawo kuɗi. Yanzu babu yankin da babu su. Kaga wannan shagab ɗin, wannan fasadin ya watsu a ko'ina. Sannan haka kuma abin nan al-qitalu fi fitna, ai ta kashe mutane a cikin fitinar da ba a san wane ne mai haƙƙi, wane ne azzalimi ba. Ai ta kashe rayuka ba a san wane ne mai haƙƙi, waye azzalimi ba. Sojojin Najeriya da ake ta kashewa, musulman cikinsu, shin sun mutu ne a jihadi, sun mutu ne a fitina? Allah kaɗai ya sani. Su ma haka mutanen gari, haka ‘yan Boko Haram ɗin, haka kowa ana ta kashe mutane baka da hukuncin da za ka yi a kansu. Kaga duk wani yana cikin fitintunan. Sannan kuma a fasadi mafi girma shi ne wato ƙin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙin yin biyayya ga nassoshin nan, da rintsa ido da ƙin bin gaskiya. Kiza jama'a, wallahi matsala ce mai haɗari ƙwarai, kuma ga ta nan ana gani a aikace. Shi yasa zaka ga malaman musulunci ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun ta yin wannan magana a ko'ina cikin littafansu na aƙida, hani zuwa ga yin fito na fito da shugabanni azzalimai, haƙuri da su, mai da al'amari ga Allah, ƙoƙarin tunanin meye muka yi, Allah ya jarabce mu da su. kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa cikin Al-Jawab Al-Kafi yake cewa na kalli dabi'ar mutane na ga cewa a aikace Allah yana zaba musu sultani ne yayi kama da mafi yawan su idan mafi yawan su mutanen kirki ne to sai ga shugaban su ya zama mutumin kirki idan mafi yawan su mutanen banza ne shugaban su ya zama mutumin banza idan mafi yawan su azzalimai ne masu cuta shugaban su ya zama irin wannan azzalimin mutunci yanzu mafi yawan mutane sun kware game da zalunci duk wanda kai hulɗa da shi sai kaga kowa na kokarin ya zalunci wani ne sawa'un masu gini ne ka dauka ba su maka aiki dan acaba ne ka dauka kasuwa ka je siyayya ma'aikata ne a kamfani ka je ka dauki ɗan ƙauye ne su maka noma duk inda ka dauki wani aiki ka bashi kwadago to kadi ke kice ka ba mata da ke siyan baro da acaba da me sunan shi ke kina fi suna bayar da haya kullum haka suke karewa da Allah ya sa tsakanin su da masu yin hayan haka ma'aikata a ma'aikatun gwamnati kullum in aka samu shugaba jami'i babban jami'in da ke wurin sawun a ce director ne na wani ofishi ko wata ma'aikata ko principal ne na wata makaranta ko headmaster ne na islamiyya ko wane ne ko DPO ne a wani abin nan me yake ce mishi police station in ya zama tsayayye ne mai son ayi gaskiya to ya shiga cikin bala'i da shi da al'ummar da ke kasan shi sai sun yi iyayen su ga cewa basu bari an gudanar da gaskiya a wajen har wani lokaci har ya kai ga yin asiri aje a mai asiri a wulakanta rayuwar shi ko a haukata shi ko kuma a cikin sa ko wanda suke da sama aje a ce a dauke shi kawai ba ka kawo ka sabon principal a wata makaranta ka matsawa malamai su zo aiki kan lokaci to daman galibin malaman nan mata kowa tana da wani dan uwa wanda ya tsaya mata ko wani kanin babanta ko wani babba ko mijinta daman suka sa musu aiki za je ko ta gaya mishi ne cewa mu principal din ba ya matsa mana sai a dauke ka kawai a kai ka kauye kai ka can JSS kankara kauye kawai aje ka mun gane abin da za mu ga kenan kawai ko kuma a mai da kai ministry a dauka fe ka sai dai ku dinga zuwa supervision bayan wata uku ba haka yake ba jama'a ai to ya zani a wannan yanayi mu ce muna son mu samu shugabanni na kirki ƙarya muke yi wallahi ƙarya muke wa kanmu ba ma son gaskiya ga baki da ba ma iya yin abubuwa yadda ya kamata duk wanda ke kwatantawa kuma to ya shiga cikin damuwa da kunci kamar yadda sai Allah yake cewa hattar taban nasihu bin nasihi wani lokaci ya sai ka fara tunanin to ko kai ne baka da gaskiya wannan abin da kake kokarin kai sai ka fara tunanin to wai ko dai ni ne ban da gaskiya ko mun gane to da haka mu daina a wannan yanayin da muke ko mu daina sa ran samun shugabanni na kirki ƙarya muke wa kanmu in muna son mu samu shugabanni na kirki ko shine mu gyara kanmu kowa inda yake kokari ya gyara idan ya gyara to daga cikin mun nan ne Allah zai fitar da shugaba a cikin waɗannan gyararrun sai a samu gyara har aboko haka wannan teorin yake game da shin daga ƙasa gyara ke farawa ko daga sama ko a political science suka ce duk barna da ta fara daga ƙasa to ta da wahalar gyara barna idan talakawa suka riga suka lalace to yana da wahala al'umma ta gyara amma idan talakawa suna gyare aka sa musu wani wanda ba gyararre ba to shi sai ka ga shi sai ya gyaru saboda idan yana buƙatar wazirai kuma a cikin gyararren nan za a sa mishi waziran nan ina fata mun gane wannan jama'a to dai yiwuwa misali a ce mota ce cike da ɗan giya kowa ya sha ya yi tatali kuma sai mu sa direban shi ma irin mu ne shi ma ya sha amma ko mu ce so muke ya tafi daidai ba mu ci gaba da marisa amma ko muna so shi ya tafi lafiya lau kuma doguwar tafiya mai gargada ba zai yiwu ba dole yadda muke cikin marisa shi ma cikin marisa yake haka zai je buga mu cikin rami ko karkashin gada to wannan shine abin da yake faruwa akwai shugabannin da watakila da aka nada su da gaske suna da kirki da gaske mutane ne na kwarai record din su ya nuna haka amma in suka zo wala ba su yin wani abin alheri ba za su iya ba kwatancen da zaka yi ne shine yanzu a masallaci haka bai yin sallah me yasa liman yake samun damar ya gudanar da sallar shi lafiya lau saboda kowa yana tsayari da tasawu ma'ana ka kwatanta duk yanzu na bayan liman din nan su ne mabiyan shi kuma shine shugaban su tunda kowa ya daidaita akan abin da ya kawo shi wajen sallah ta kawo shi ko eh to ya kama sahu ya hada kafada da kafada kafa da kafa dan uwan shi ya runguma hannu sanda liman yake karatu yayi shiru sanda liman ya ci ayi ruku'u yayi sanda liman ya dago sai ga sallar ta yi an gama lafiya to amma inda na cikin masallacin na ce duka hayaniya suke faliman yayi sai wannan shugaban ya wannan sallah a ce wani na taba wayan shi wani na tafawa da wani wannan surutu liman yayi sai gurin da sallar shi kuma to a hakan sai mu zarge shi mu ce a ya ki mana sallah sai mu zargi kanmu akan mun ki na tsuwa ne yayi mana sallah to shine abin da yake faruwa da mu keke da keke a wannan yankin namu na Najeriya a wannan yankin namu na arewa da sauransu kowa yana so ya ci gaba da barnar da ya saba yi amma kuma yana so a samu shugabanni su kuma su zama masu kirki su hana barna su yi alheri amma shi fa in ya fito ngari ya waye in ya je kasuwar shi ko wajen aikin shi ba fa gaskiya zai ba in ya hawa abun hawan shi ba fa doka zai ba in ya samu halin cutar wani ba fa kyarewa zai ba in ya ga garagara zai yi zalunci to yaushe za a samu alheri babu randa za a samu alheri haka sai dai kawai kowa ya ta kanshi Allah shi kyauta to da haka shari'a ta hana yi musu tawaye ta hana fito na fito da su kuma tarihi ya nuna cewa duk sanda musulmi suka gwada irin wannan tawayen to ana samun karisa ne ana samun wato barna mai girma ka dauki tun daga tarihin tawayen da aka yi sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda da abin da ya kai ga zuwa ga kashe shi wanda har yanzu musulmi suna biyan farashin wannan matsala haka abin da ya faru da sayyidina Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu wanda aka kashe a Karbala wanda shi ma har yanzu musulmi suna biyan farashi haka abin da ya faru tsakanin Hajjaju da Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda a Makka shi ma har yanzu musulmi suna biyan farashin wannan matsala haka sauran tawaye iri daban-daban da musulmai suke ta yi wanda a zamanin nan yanzu kasashe irin su Libya kasashe irin su Iraki kasashe irin su Suriya duka ga sunan har yanzu sun shiga cikin dimuwa da fitintunu wanda ba san iyakacin su ba wasu su yanzu sun fi shekara 10 ana wannan fitina ba a san an rusa garuruwa an lalata kasashen an talauta al'umma an maida mutane da dama sun zama wato ɗan gudun hijira sun zama abin nan marayu sun zama zawarawa matansu Allah shi kyauta malam yace wa hakaza hukumat ta'ifatul mustamila af'aliha ala hasanati wa sayyiati to haka kuma hukuncin da za a yi ma wasu taron mutane wanda ayyukansu suka zama akwai na kirki a ciki kuma akwai munana za a hukunta su da gurgurdan kowane aiki bi manzilatil fa'ili fi zalika haka ne bi manzilatil fa'ili fi zalika da matsayin wato mai aikata aiki irin wannan wa bima zakarnahu fil fa'ilil wahidi wal fa'ilil wahidi za a hukunta su da abinda muka faɗa game da aiki guda daya da mai aikata aiki mutum daya tazharu umurun kathira a gargashin haka za ga abubuwa da dama za su bayyana imma al-haqqul mawjud wa imma an yakuna ash-shay'u fi nafsihi thabitan wa manfiyan ko dai zama abin ya zama al-haqq gaskiya ce daidai ne al-mawjud wanda yake saman me wa imma an yakuna ash-shay'u fi nafsihi thabitan wa manfiyan ko kuma ya zama abin a karan kanshi tabbatacce ne kuma abin korewa lakinna kathiran ma tahsulu al-muqabala baina isbatin amin wa nafiyin am yace sai da su da dama akan samu wato abin nan kishiyantan juna tsakanin cikakkiyar tabbatarwa da cikakkiyar korewa wa yakunu al-haqqu fi tafsili sai zama gaskiyar tana cikin tafsili wato za a samu abu wanda yake a lokaci guda an ce a game da shi an ce kuma a game da shi kuma a din nan a ce cikakkiya 100% a din ma kuma a ce cikakkiya 100% to yana za a samu gaskiya shine ai tafsili a ce in kaza ne to a ne in kuma kaza ne a ma'ana zaka ga wata qadiyya guda daya malamai sun yi magana akan ta nassoshi sun yi tadarudi wasu su ce akwai abun kaza ne bangaren positive a wasu su ce abun kaza ne bangaren negative al misali mun kaba ki qadiyya game da jini akwai wanda suka hakaito ijma'i akan cewa jini najasa ne Imam An-Nawawi yana cikin su Al-Qurtubi da makamantan su kaga sun yi nafi at-tam wasu kuma suka zo suka ce ba su ma yadda da wannan ijma'in ba irin su Muhammad ibn Ali al-Shawkani irin su Sadiq Hasan Khan irin su Sheikh al-Albani a wannan zaman suka zo suka ce ba su ma yadda da wannan ijma'in ba kaga su kuma sun yi an-nafi at-tam wanda sun yi al-ithbatu at-tam game da hukunci wannan kuma sun yi an-nafi at-tam to da haka dole sai an shi tsaka tsaki za a yi tafsiri akwai jinin da yake najasa ne akwai wanda ba najasa bane wannan tafsirin dole shi ake bukata kamar yadda zaka ga Uthaymeen a wasu rarrayi ya tafsirin akwai jini na haila akwai jini masfuhi akwai jini na abin da ya haramta duk waɗannan najasa ne akwai kuma jinin da zai zama shi kuma ba haka bane kamar jinin da mutum ya ji ciwo ko jini wanda ya saura a jikin naman bayan masfuhin ya gama zuba in ka dauko tsokar nama zaka iya ganin jini a jiki kaman jini abin nan mai sunan shi al-kabid wa al-tihal kaga waɗannan duka basu zama najasa ba ga hadisi da suka nuni zuwa ga haka ga wancan sahabi da yake sallah jini na zuba a jikin shi wannan da suka yi Usman zalla sallallahu alaihi wasallam gadi kamar da yake cikin Bukhari to kaga sai an yi wannan tafsilin sannan zaka gani da ire-iren waɗannan misalan duk zai ta buga mana su a nan gaba sai malam ya ci gaba da cewa wa huwa thubutu ba'di dhalikal am wa intifa'i ba'dhi shine wannan am din a tabbatar da wani a cikin sa wani kuma a kore shi wa hadha huwa al-ghalibu 'ala al-masa'il al-kibar allati yatanaza'u fiha ahzabul kalam wal falsafa wa nahwi wannan shine mafi yawan abin da ke faruwa game da manyan mas'aloli wanda kungiyoyi na ɗan ilmul kalam suke jayayya da su da falsafa kaje an ce maturidiya sun ce kaza asha'ira sun ce kaza jabariya sun ce kaza kan mas'ala guda sun yi sabani to galibi irin wannan ne matsala ce kowa sai ya rike wani gefe ya bar sauran matsala game da kalamullahi matsala game da usulul iman matsala game da al-iman yazidu wa yanqusu ga sanan matsala game da azabar kabari manyan masail da wanda zaka ji akwai sabani da yawa tsakankani to kowa abin da yake korewa sai kaga eh da gaske ne abu ne na korewa amma abin da abokin hamayya shi ya tabbatar kuma shi ma yana zaka rike gefe da yayi ne ya saki ɗayan gefen ya zama bai da cikakken gaskiya akan abu wadalilu imma an yakuna dalilan ma'luman ita hujja ko dai zama hujja ce sananniya fa hadha la yakuna illa haqqan wannan ba ta zama sai gaskiya lakinna kaseeran ma yadhunnu an-nasu anna shay'a ma'lumun wa la yakunu ma'luman sai dai su da dama akan samu mutane suka zaci wani abu an san shi sai zama a hakikanin gaskiya ba a san shi ba wa hina idhin fa idha dhanna dhann ta'arud al-adillati al-ma'luma kana ghalitan fi ta'arudiha to irin wannan yanayin idan wani mai zato yayin zaton cewa ai waɗannan dalilan sun yi karo da juna to zai zama yayi kuskure a cikin wannan magana da yi bal yakunu ahadul amrayn laziman imma kullaha aw ba'daha ghairu ma'lum sai zama ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu wato tabbatarwa ko kore abin wato halalci ko haramci kyau ko muni sai zama ɗaya daga cikin abubuwan shine yake lazimi ko dai gaba ɗayan sa ko wani bangare nashi ba a san shi wa imma anna mujibal dalili haqqun min ghairi ta'arid ko kuma ya zama abinda dalilin yake hukuntawa gaskiya ne ba shi da abokin karo wa in dhannahu dhannu ta'arada koda kuwa shi mai zaton yana zaton dalilan suna karo da juna a zaton shi ne yake ganin kamar akwai karo a cikin dalilan amma hakikanin al'amari dalilan ba sa karo فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجوده gaskiyar da aka samar da ita bata cin karo da gaskiya ya uwarta wanda aka samar da ita bal yakunu kullu minhuma mawjudan bi khilaf alhaq almaqsud sai da kowannen su yana zaune ne zaman kanshi banda gaskiyar da ake nufata ba riga an samar da ita ba riga an san dalilin shi ba innahu qad yuqsadu abdiddan lima fi kulli minhuma min almasalih almaqsuda domin mutum yana iya nufatan abubuwa guda biyu masu kishiyanta juna saboda kowanne a cikinsu yana da masalih abubuwa na kwarai al-maqsuda ababan nufi lakin la yujadu dibbani sai zama amma ba a same su ba wa in kana dalilu mughallaban lidh-dhanni itaqada fihi mujib idan ya zama dalilin da yake sa'ayi zuwa gare shi ya zama ya bashi dama ya tsammanci abu kaza sai kaga ya karkata zuwa ga wannan abu kaza mutum ne yake so ya kafa wata hujja ko ya samu hujja akan wata mas'ala to dalilin da ya samu sai ga dalilin ya fara karkata zuwa ga bangare kaza bangaren halasci ko bangaren haramci ko bangaren shari'a ta yadda ko bangaren shari'a ba ta yadda ba zaka ga tilqa'iyan sai kaga maganar shi ta karkata zuwa ga inda dalilin ya karkata wa idza ta'aradat hadhihi al-adillatu idan ko ya zama dalilan sun yi karo da juna wasu sun ce eh wasu sun ce a'a wasu sun ce haram kamar yadda yake kan mu manta duk wannan kaida ce yake kafa mana game da batu akan kyau din nan hadisi sun zo wasu nuna kyau abin nema ne wasu nuna kyau ba abin nema bane wasu nuna gayu abin ne mai kyau wasu nuna gayu ba abin bane mai kyau wasu nuna cewa jamal shari'a na kaunarsa wasu nuna jamal shari'a bata dauke shi a bakin komai ba shine yake so ya nuna maka kaidojin da ake bi kafin ya tarjihi sai ya ce to idan ko dalilan suka yi ta'arudi rajjaha rajihaha sai a karkata zuwa ga abin da yake yafi karfi wasawwa baina mutakafi'iha wanda kuma suka yi daidai wa daida wasu guya sai su kuma a daidaita mutakafi'iha wa baina mutakafi'iha wadanda suke suna kafada da kafada da juna yace idza taqarrara zalika bayan da ya gama kawannan kawo kaida ce ta usulu da mantiki ga tanan yace to fa naqulu sai mu ce qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fadan manzon Allah da yace innallaha jamilun yuhibbul jamal lalle Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau ka qaulihi lillazi allamahu du'a wannan yayi iri daya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake koya ma wani bawan Allah addu'a yace mishi ka dinga cewa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya koya ma Aisha wannan addu'a ta dinga yi dan ta ga lailatul qadri yace ki dinga cewa allahumma ya Allah innaka afuwun lalle kai mai afwa ne tuhibbul afwa kana son afwa fa'fu anni ya Allah kai mini afwa wa qawluhu ta'ala da kuma irin fadin Allah da yace inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina lalle Allah yana son masu yawan tuba Allah yana son kuma masu neman tsarkaka wa inna Allaha latifun yuhibbu nadhifun yuhibbu nadhafa da kuma cewa da akai Allah yana da tsafta Allah yana da tsarki kuma yana son abu mai tsarki yace fa huwa subhanahu idza kana yuhibbul afwa mun sani cewa Allah subhanahu wataala kasancewar shi yana son ahwa lam yujib hadha alla yakuna fi ba'd anwa'il afw min al-mu'arid ar-raji min al-mu'arid ar-raji ma yu'arid fihi min mahabbati al-afw mun san cewa ba zai hana yuwar a samu cewa akwai wani nau'i na ahwa wanda a cikin shi akwai wani abu da ya ci karo da ahwa wanda zai hana Allah ya so yin ahwa a wasa akwai wani abu da Allah ba zai ahwa akai ba da yana son ahwa to amma za a zo ga wani laifi ga ahwa da Allah yake so amma ga wata matsala kuma tayi kikikaka tsakanin shi da ahwa sai Allah ya kiyin ahwa akan wannan laifin inda ba dan haka ba da Allah ba zai azaba ba ke walau la zalika lakana yanbaghi an ya afwa an kulli muharram da ba dan akwai abin da ke zuwa ya zama sarkakiya akan ahwar da Allah yake so ba ya zama kuma wannan abin yafi karfi wajen dalili fiye da ahwar to da Allah zai yi ahwa ga duk wani abu da aikata aka aikata na haramci wala yu'aqibu mushrikan wala fajira to da lazimin haka inda an ce Allah tunda an ce yana son ahwa to duk ahwa daidai ce kamar da su suke cewa to ai duk kyau daidai ne san kyau duka daidai ne to da Allah subhanahu wataala karshe ba zai azabtar da mushriki ba sai ya mishi ahwa tunda yana son ahwa da karshe ba zai azabtar da fajiri ba tunda yana son ahwa sai mai ahwa la fi dunya wala fil akhirah da Allah ba zai yi azaba ga fajirai da kafirai da fasikai a duniya ba ballantana kuma a lahira Allah yakan yi azaba ga wasu bayi a duniya kamar yadda nasoshi suka nuna laifukan da bayi suka yi Allah yakan iya yi musu azaba a duniya don wata maslaha da yu mu'minai ne Allah yana son su bai so ya sa su a wuta to in suka yi laifuka sai ya jarabce su a nan duniya da wasu abubuwa bima kasabat aidihim da ya jarabce su da zalunci shugabanni ya jarabce su da yunwa da fatara da cuta da ciwo da rashin lafiya da rashin tsaro da yunwa da kamfa abinci duk wannan yana zama kafara gare su ko kuma ya zama dan ya zama izina ga mu'minai wanda yayin ba mu'mini bane shi Allah ya mishi azaba anan kuma zai iya mishi azaba a lahira amma dan ya zama izina ga mu'minai saura su dauki darasi su ga taitayin su ko kuma saboda girman zunubin Allah baya son bayin shi su gaba da wannan zunubin ba tare da sun ga izina ba kamar da malamai suke kwatance da wato zunubin saba wa iyaye zunubin saba wa iyaye Allah yakan hukunta wanda yin shi tun a nan duniya saboda sauran yaya su san muhimmancin iyaye malamai da suke tattauna akan misali irin waɗannan to da haka Allah yana yin azaba a duniya wanda take wani sashi ne na horo don wata maslaha da kuma azabal lahira da Allah zai yi kafirai da fajirai Allah ka tsare mu daga azaba to ita ma da Allah ba zai yi ba kenan yace wa hadha khilaful waqi' wannan ya saba abinda aka sani a aikace tunda Allah yana yin azaba din kuma zai yi ta ran lahira din wala wajaba an yustahabba lana al-afw an kulli kafirin wa fajir kuma da ya zama mustahabbi gare mu mu ma mai ahuwa ga duk wani kafiri da wani fajiri fala nu aqibu ahadan ala shay'in da zai zama babu wanda za a yi mishi hukunci akan komai laifin da yasa ce a yayi laifi ko to amma dai Allah yana san ahuwa a mai ahuwa wa hadha khilafu ma amara nabi kaga wannan ya saba abinda Allah ya umarni shi kuma Allah ya umarni da a kashe wanda ya ridda ya umarni da a kashe wanda ya zina musini ya umarni da a yanke hannun farawo ai mai wanda ya sha giya bulala ai mai wanda ya kazafi bulala da sauransu kuma har ma yake cewa la ta'khudhum bihima ra'afatun fi dinillah kar ku ji tausayin su kaga inda da gaske ne dukkanin ahuwa Allah yana son ta to da ba za a yi waɗannan ba wace wa khilafu ma huwa salahul lana kuma wannan ya saba wa abin da zai zama gyara gare mu idan aka ce din mai laifi a yafe mishi a kauda kai a ji tausayin shi to wannan zai sa a wayi gari kuma duniya ta lalace wa nafi'un fid dunya wal akhirah kuma ya saba abinda zai mana amfani a duniya da lahira domin wanda ya zunubin nan a ya taba wani haddin aka mishi haddi a duniya mun ji a baya cewa wannan haddin kafara ne gare shi wannan yayi saibin mishi wannan matsala a lahira sannan kuma wannan zai sa a gyara abinda ake a duniya wani ya dau izina koda yayi ne wani lifin sai ya fasa wa kadhalika mahabbatuhu lil mutatahhirina wa mahabbatuhu lin nadhafa hakanan yadda Allah yake kaunar almutatahhirin masu tsarkakuwa wa mahabbatu lin nadhafa yadda Allah yake son tsafta la tamna'u husul almu'arid arrajih baya hana samuwar wani abu dake karo da haka wanda kuma za a karkata zuwa gare shi mithlu an yakuna alma'u muhtajan ilayhi lil atash kuma idan kuma ga ruwa mai tsarki Allah yana son ayi alula da shi ayi wankan janaba da shi a tsarkaka to amma sai zama ruwan ana da buƙatar shi dan a sha fa mahabbatuhu lisuqil aqshani rajiha ala mahabbatihi litaharati wan nadhafa buƙatar da Allah yake so a biya da ruwan ta hanyar asha a kashe kishi to ta karkata zuwa ga buƙatar da ake da shi na tahara dan haka sai a sha shi a kashe kishi in yaso ayi taimama ko kuma ayi alula da ruwan da bai kashi nagarta ba wa kadhalika sa'iru ma yatazahamu min alwajibati wal mustahabbat hakanan sauran abubuwan da za a iya samun suna yin gosulu suna karo da juna na wajibai da mustahabbai fa innaha jami'uha mahbubatun lillahi dukkanin su Allah yana so wa inda tazahumi yuqaddamu ahabbuha ila Allah amma in suka zo daidai wa daidai suka yi kunnan doki sai a gabatar da wanda Allah ya fi so shi sa aka ce idan an tada sallah kar ka ci gaba da nafila idan uqimatus salah fala sa'ati ila al-maktuba Allah yana son nafilan nan Allah yana son farilla amma yanzu sun zo sun yi kunnan doki sun yi kafara da kafara sai a bar wanda take ta kasa a dauki ta sama shi sa aka ce in ana binka azumin farilla kar kai su ishawal sai ka gama azumin farillar ka tunda ana binka bashi wannan bashin da ake binka shi kamata ka biya haka in ana binka ainihin wato bashin kuɗi to ka biya wannan bashin yana gaba da kaje kai ta kyauta duka kaga tazagumi ne kyauta abu ne da Allah yake so mustahabi ne amma biyan bashi wajibi ne to haka yin sallar farilla wajibi ne Allah yana so yin sallar nafila mustahabi ne Allah yana so to in suka zo kafada da kafada sai a fara yin na wajibi wa taqarrubu ilayhi bil fara'idi ahabbu ilayhi min at taqarrubi ilayhi bin nawafil Allah ya fi son a kusantar gare shi ta hanyar farillai fiye da kusantuwa zuwa gare shi ta hanyar nafilfili wa ba'dul wajibati wal mustahabbati ahabbu ilayhi min ba'd akwai wasu wajiban da Allah ya fi son su fiye da wasu wasu wajiban sun fi wasu girma to sai ayi wanda suka fi girma kafin a zo kan wanda bai kai shi kamar misali da aka kwatanci da biyayya iyaye wajibi ce sallar farilla wajibi ce to idan kana sallar farilla sai ka gama sannan zaka je kai wa iyaye biyayya ba za ka ki yin sallah saboda biyayya iyaye ba saboda sun saka wani aiki ko ba su so kai sallah ka biye musu ba saboda wannan wajibin yana sama da wajibin da Allah ya ce kai musu na biyayya wa kadhalika idza ta'arada al-ma'mur wal mahdhur hakanan idan aka samu karo tsakanin abin da aka yi umarni da shi da abin da aka yi hani aka hana shi faqad ta'arada habibuhu wa baghidu abinda Allah yake so da abinda baya so sun yi karo da juna kenan fa yuqaddamu a'azzamahu ma fi dhalika sai a gabatar da wanda yafi karfi shin abinda Allah ke so ne yafi karfi a wajen ko abinda Allah baya so to da gurgurdan karfin za a gabatar kaman gancan game da giya din kaman game da giya aka gabatar da haramcinta haka riba aka gabatar da haramcinta kaman yaki Allah baya son a zubar da jini amma kuma Allah yana son a yi jihadi a fara da musulunci daga sai aka gabatar da janibin zuwa jihadi ko da garin jihadin za a zubar da jini ina fata mun gane wannan Allah baya son daukar ran mumini bawansa san wanda bawan ke kin mutuwa duk da haka amma Allah ya ce a je a yi jihadi a kashe mumini don su samu shahada su samu falala addinin musulunci ya ƙara daukaka to irin su dai haka za a yi ta buga misalai ga sunan yace fa yuqaddamu a'azamuhuma fi dhalika fa in kana mahabbatuhu li hadha a'zama min bughdihi li hadha quddima idan ya zama san da Allah yake makaza yana gaba da kin da Allah yake wanci abun quddima sai a gabatar da su din fa in kana bughdihi li hadha a'zama min hubbihi li hadha quddima idan ya zama ko abin da Allah yafi ki a wajen shine yake kan gaba sai a gabatar da haramci kenan bamu saurara anan saboda kuren lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda malai yake cewa kama qala ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas alura zaka ga yayi maganganu da dama wanda suke sun fi kama da falsafa ko a karatu irin na ɗan ilmul kalam saboda ibn taymiya kamar yadda aka shafa dai ya kware akan waɗannan ilmomi hatta masana ilmomin sukan nemi fa'ida a wurin sa kuma nan yana bayani ne akan abu dan a fahimta amma yanzu zai fara buga misalai da hadisai da ayoyi zaka ga yanzu an fara samun nishadi saboda usadi mun fusabawa da ayoyi da hadisai wancan mun dikin sai dai a shiga gargada a fita kawai ina fata mun gane wannan zaka zamu saurara an insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah